من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa, mai komai, mai iko da ƙudura da irada, da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi, da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu, da ƙara mana imani da himma da ikhlasi, da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito, duniya da lahira. Kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yau a Laraba ko inda muke 25 daidai da watan Zulqa'ada na wannan shekara ta Hijiriya 1447, wanda ta yi daidai da 13 ga watan 5 na shekarar miladiya 2026. Muna nan dai a littafin Al-Tibb, littafin da ya tattaro mana magunguna a shar'ance da ake amfani da su wajen samun waraka ga waɗansu lalurori daban-daban-daban na cututtuka, wanda suka zo daga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Za mu tashi da yardan Allah subhanahu wa ta'ala a babi na 18. Wannan akwai an ummi Atiyya ta ba da gudunmawa daga ruwaito wannan hadisin, duk da cewa Ummu Salma ne wannan hadisin ya yi magana a kanta, to Ummu Atiyya ma ta ruwaito hadisin. Babul Ismis, babin da yake nuna halarcin sa tozalin nan da ake kiran shi Ismis. Tozalin Ismis yana nan gungun Islamic Center, za ku gan shi. Ba baki ba ne irin, kuma ba irin kalan kwallinmu ba ne, kamar ya zan kira kalan yana na a ƴar kwalba haka, a ƴar kwalba da ɗan tsinken haka ana abin nan, za a kaga hoton ido cikin kwalba. Akwai wannan hadisin inda manzo Allah ya ce kuri'a alaikum bil ismi, wannan hadisin na akwai baki irin ko. Akwai wani ni jajaja kamar lalle-lalle nike gani. Yawwa, to duk wanda aka samu in dai ismud ne, manzo Allah ya umurni a riƙa sa shi. Yana ƙarfafa ido sosai, yana kuma wattsake ido da gani, sannan yana fito da gashin ido. Yawwa, ana jira shi ne nan ai, na wannan na kan ido ɗin. Shi ma jira ne? Ya ake kiran shi da Hausa? Na? Kashin ido kawai, kashin ido. Jira-jira ce, da kashe jira kawai an san, amma da kashe kashin ido an san wannan. Yana ƙarfafa shi, za ka ga na wani yana tsintsincewa, yana gutsirewa, wani sa'i ya faɗa cikin ido a yi ta lalura, wani ya lankwaso haka ya yi ta tsukan mutum a ido. Yana ƙarfafa ido, yana kwaye irin a wannan kaman yaɗi ɗin nan. Yana, su yana kwaye. Walkuhul, haka nan ma normal tozali da ake niƙawa a sa, duka manzo Allah shi ma yana umurni da a riƙa sa shi. Minan ramadi, wato idan aka samu laluran raunin ido, ar-ramadu shi ne raunin ido. Suna ƙarfafa ido, suna wa ƙarfafa ganin mutum da yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Imamul Bukhari, Allah ubangi ya lullube shi da rahamarsa, ya ruwaito mana wannan hadisin kamar haka. Yace haddathana Musaddad, haddathana Yahya an Shu'bata qala haddathani Humayd ibn Nafi' an Zainaba an Ummi Salama. Kuma akwai na Ummu Atiyya kamar yadda ya ɗan kawo shi a can sama, radiyallahu anha, Allah ya ji da Ummu Salama. Ta ce anna mara'atan tuwufiya zaujuha, wata mace mijinta ya mutu ya rasu, fastakad ainaiha, sai tana wato kukan ciwon ido, sannan ciwon ido ya kama ta, tana fama da ciwon ido. Fadhakaruha lin-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, sai suka ambata wa manzon Allah mutane halin da take ciki, ga ta mijinta ya rasu kuma tana fama da ciwon ido. Wa dhakaru lahu al-kuhla, sai suka ambata masa in za ta iya sa kwalli, ordinary kwalli haka. Wa annahu yukhafu ala ainaiha, domin ana jima idonta tsoro kada ya makance, ana jima ta tsoro kada idonta ya makance, ko kuma kada sanya tozalin ya zama to kuma ƙarin matsala ne ga idon. Faƙala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, laqad kanat ihdakunna, wato da can ɗaya daga cikinku ko mata yanda al'adunku suke a jahiliya kafin zuwan musulunci, idan mijinta ya mutu tamkutu fi baitiha, za ta zauna a cikin gidan nan nata fi sharri ahlasiha, a mafi sharrin wajen zama, aw fi ahlasiha fi sharri baitiha, ko ta zauna a gidanta a yanayi mafi sharri, mafi muni, mafi kyawu, a jahiliya kenan. A ce mace ba za ta yi wanka ba, ba za ta tsefe kanta ba, ba za ta yi wanki ba, ba za ta sa kaya mai kyau ba, sannan a ƙasa za ta riƙa kwanciya, abubuwa dai irin na al'adun jahiliya. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, kafin zuwan musulunci idan ɗayanku mijinta ya mutu to ta shiga halin tasko, halin matsi, halin rashin lafiya da suna wai ai taka ba. Kun san har yanzu dinnan in ka je waɗansu al'adu na ƙauye, har yanzu dinnan inda muke bayani, wata idan mijinta ya mutu sai a kawo mata al'adu da ke za ta riƙa kwanta a ƙasan, ba ita ba gado da sunan taka ba, kuma a tabarma kawai ko a asabari. Sannan na uku ba wanka, sannan na huɗu babu wanki, ba tsefe kai, ba tsaftace kan. A yanayi dai mummunan yanayi, to irin wannan zaman kuma a jahiliya ana yin shi na tsawon shekara. To kaga akwai halin ƙwayan cuta, bacteria, menene duk ya kamata. Da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa tana zaman taka ba, kuma tana fama da ciwon ido, amma ana jin tsoron sanya kwallin nan kada ya ƙara mata matsala. Sai manzon Allah ya ce, to dama ku ai abubuwa na al'adu ne ke wahalar da ku, wanda ba sa kan tsarin musulunci. Sannan idan tana son ta nuna alaman ta gama al'ata kabanta, za ta tafi ta taka ba, fa idza marra kalbun ramata ba'ratan, idan kare ya wuce to sai ta jefa kashin kare ko busasshe ta sa a ɗauko mata. Da marra kalbun ramata ba'ratan, idan kare ya wuce ya yi kashi, sai a ɗebi kashin sai a jefa shi a riƙa nunawa a ta waje, cewa wanke ta jefar da wannan takaban, yanda karen ne ya jefar da kashin nan nashi bai da amfani. To ita ma alaman dai ta gama takaba, ta domfin, ta sauke nauyi, kamar ta sauke wahala, irin wannan wahalan da aka ta shiga ciki na ƙunci. Ba wanka kan babu kaza, ai an zauna zaman tasko, kuma kaga har tsawon shekara. To shi ne manzon Allah ya ce, to daga yau fala babu wannan al'ada, babu wannan azabtarwan, babu wannan kuntatawa, babu wannan wahalarwa. Arba'ata ashhurin wa ashara, daga yau wata huɗu ake yi, kawai da kwana nawa? Da kwana goma. Kuma mace za ta yi wanka, za ta tsefe kanta, za ta wanke kanta, za ta wanke tufafin jikinta, za ta canja wani, amma ba mai tsada na ado ba, ba mai ado na kwalliya za ta sa ba. Za ta sa normal kayan ta kai wanda ba na kwalliya ba, sannan ba masu tsada ba. Amma wanka da abin nan duk za ta yi. Mai ta kaba abin da ba a son ta yi, shi ne ta yi duk wani abin da zai nuna kwalliya ne a gare ta. Kaman sa lalle, tsaura lalle, kitso na ado, amma ta wanke kanta ta tattara shi ta ɗaure ta riƙe, wannan babu wata matsala. Sa ƴan kunne, sa abun wuya, sa warwaro, da kaya masu tsada masu kwalliya, duk wannan an hana mace ta yi. Ba za ta sa turare a jikinta ba, sannan ba za ta riƙa fita irin bukukuwa ba. Ta kai amarya zaria an kai da ita, a ta je nan, ta je nan, ta je nan, ta je suna, ta je jiki, ta je menene, ta dawo, a'a. Duk waɗannan mace za ta dakatar da su sai lokacin da ta gama wata huɗunta da kwana goma. Mace ba ta barin gidan mijinta, inda ya mutu nan za ta zauna. Sai dai in akwai barazana ga rayuwanta, irin zamaninmu na yanzu na rashin tsaro. Waɗansu in sun san ai mijinta ya mutu, irin ƴan daba ko tog ko marasa imani za su tsallaka gidanta, su mata fyaɗe ko su ci mutuncinta. Don ana ganin inda kake ɗin is not safe. Babu tsaro, to sai ta je gidan iyayen miji, domin ita ne za ta taya su zaman nuna alhini da ta'aziyya. Ko kuma in dama gidan haya ne, kuma mutuwan mijinta nan nata dama yana dab da kuɗin ya ƙare, kuma kuɗin ya ƙare ba a sabunta ba, sai mai haya ya fidda ita ta koma gidan mijin inda hali. Akwai inda za ta zauna ta gama ta kabanta, in babu ta dawo gidan iyayenta. To duk wannan yana kamawa. Ko kuma a yayin zamanta da ta kabannan rashin lafiya ya kama ta, da dole sai an ba ta gado a asibiti, dole sai an yi admission ɗinta. To kaga wannan laluran shi ya sa take kwana a gidan da ba mijinta ba. Waɗannan laluran shari'a ta yarda da su. Amma in ba haka ba, ba a yadda mace ta je har ta kwana a wani gu ba wannan gidan mijinta da take yin ta kaba ɗin nan ba, ba a yadda ba. Sai dai akwai wata matsala da ta taso ita ma, shari'a ta dube ta, irin mata masu aiki, masu karantar da yara a makaranta, nursery, primary, su menene, ko wata mai aikin likita asibiti tana taimako wajen karɓan haihuwa da makamantansu, wanda in ta ce za ta zauna har wata huɗu da kwana goma ɗin nan za a samu matsala. To galiban hukuma tana ba su hutun wata ɗaya ne, hutun wata ɗaya, shin za ta iya zuwa aikinta sauran wata uku da kwana goma da ta rage? Amsa eh, ya halatta. Amma za ta yi shiga na kwalliya ba, za ta kula da shigan kwalliyan nan. Ba tozali, ba jambaki, ba gazal, ba jajira, babu komai da kayanta wanda suke na ƙasa-ƙasa wanda ba masu tsada ba. Kuma kada ta yadda ta kwana a wajen, duk yanda aka kama in an tashi ta dawo gidan da take ta kabanta. Wato wancan ɗin ma babu laifi, tunda idon akwai lalura babu laifi a sa tozali. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta kaba ba za ta hana mutum neman mace neman magani in ba ta da lafiya ba. Ina fata an gane. Allah ubangiji ya dakatar da mu. Babu na gaba shi ne babul jizam. Babu na goma sha tara, babin kuturta. aljizamu wani ciwo ne da yake kama mutum a jiki da yatsu da dabbobi kaga suna tsintsewa yatsun suna gutsurewa shine ake aka bada ma'anan shi kuturta na so in turo muku a group amma nace kuturta ka in an fade ta ai kawai an santa ba sai an nuno ga yatsun a gutsure ba ko a lankwashe haka akwai abin da ake kira albaras baras shi kuma wani ciwo ne da yake kama mutum sai kaga fuskan shi da hannun shi nan kamar yanda wuta in ta kona mutum take barin fari fari haka sai kaga idan kirawon nan yayi fari haka fuskan shi yawa irin wannan shi ake kira albaras albaras shi ma ciwo ne wanda idan aka je likitocin fata suka bada magani aka yi ta sa zaka ga yana bacewa yana sagewa da shi amma wannan kuturta ce wannan babu mai albarka Imam al-Bukhari Allah ubangiji lulluɓe shi da rahamarsa ya kawo mana hadisi kamar haka yace wa qala Affan haddathana Salim ibn Hayyan haddathana Sa'id ibn Mina qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu radiyallahu anhu aji Abu Hurairah Allah kara yadda a gare shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ظن الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي لا عدوى لا عدوى واتو باب وني كيو دا يكي رابن وني متو وندا واي انا داوكان شي idan an rai mai shi babu wani ciwon da wai don an rai mai shi yakan dawo gun mai lafiya ko yana kamuwa shine adwa ya ane ya ake kiran shi communicable disease coming ko na wai ake mai ciwo kaza in kana zuwa kusa da shi ko kana can da kofin da yake sha da shi ko tokalin da yake cin abinci da shi in kana ci ko kana yawan cuɗanya da shi ko zama da shi ciwon kai ma zai rade ka ko ya dawo kanka manzo Allah ya ce babu wani abu mai kama da haka kar mutum ya kuskura ya aqidantu da wannan aqida ya aqidantu da wannan aqida babu wani ciwon da shi wai don kara in mutum ciwon da kanki zai dawo kanka babu wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ke kamar da mutum wani ciwo bai da tasiri ya tashi daga mai fama da shi da Allah ya dora ma ya tashi da kanki shi ya zo ya same ka manzo Allah yake babu irin wannan ciwo a ce mai abin nan mai tuberculosis ciwon abin nan tari ko fuka ko menene in kana amfani da kayan san abinci shi zai dawo kanka ko in kana yawan raban shi numfashin shi in kake ka irin waɗannan abubuwan yawa na'am awa so hypothesis su yawan sankara da wanda aka yi kwanaki din nan corona duka wannan manzo Allah ke babu babu wala qirata babu chanti babu wani chanti a ce saboda aiwa ne ya gaisa da wani kuturu ne abun ya kamo ya kama shi a yatsu ko kuma wani saboda yanda na muku bayani jiya zai tafiya da sassafe da asuban farko da asuba bayan sallar asuba zai tafiya sai ya gamu da jaki a hanya sai ya kamfaci tafiya yace daga ganin tafiyan nan babu sa'a babu alkhairi a cikin ta tunda ya fara gamuwa da jaki to sai ya kamfaci abun ko zai samu hatsari ko dan fashi za su tare shi ko kuma abin da yake neman ba zai ma samu ba saboda an tamfaci jaki ba dabba faje ta alheri ko yayi karo da bakin kare to amma da yayi karo da tattabaru ina fata an gane sun bazu ko sun tashi furr haka to sai yaji karfin gwiwa na tafiya sai yaji ya karfafu akan tafiya akan cewa lalle lalle akwai alkhairi akwai sa'a yana zuwa abin da yaje nema din nan sai ya same shi nan take ce ne na ga maka aikata tabarun nan ne kaga Allah ya bashi sai yayi rifari din abinda Allah ya bashi zuwa ga tattabara tattabara ba ta da tasiri ta baka wani abinda Allah ba shi bane ya baka haka nan mutum yana tafiyar nan da ya gaja shi yana zuwa aka ce ba yau ba ko an soke kwangilan da tsawa ai tunda na gaja shi dama zan koma ko yaje ya dan yi hasari ku ya dan kuje yake jakin nan ne duk wani abu mummuna da ya gamu da shi sai ya rifari din shi zuwa ga jakin in kuma duk wani alheri da ya gamu da shi sai ya rika rifari din shi akan tattabara shi ne ake kira at-tiratu daga tsairu ne daga tsairu tsairu kuntu ko mu ce sai an ji mujiya a gidan ki jiya da dare akan gida mujiya ta hau kwano tana irin kukan nan ko wata bishiya aka ce kai ba lafiya sai wani kuma ya kamu da ciwo aka ce mayo ne ai tunda muka ji mujiya all na'am eh sai da annoba zamu zo ai bari mu karasa ne da kaji abubuwan sun fito a ciki ina fata an gane ko wala tsirata ine kanti kamfati kamfati wala hamata alhamata ita ce asalin mujiya din a ce saboda mujiya ta sauka tana yawan sauka a da magariba ana jin kukanta akan kwano ko akan bishiya na wani gida wani abu ya faru mara kyau sai a danganta shi da wannan mujiya kun san ana yawan danganta san rigare ta ko a ce mayu ko a ce menene amma bai ce babu wannan in kana da aqidan wannan ka cire kada ka ya bata ma aqida wala safara babu safar watan safar yawanci akan tabbaci watan safar kaga muharram sai safar ko to larabawa da an haramta musu an haramta wa al'umman musulmi wata hudu ba sa yaki inda wata hudun nan suka kama ba a yaki guda uku masu bin juna kaga Zulqa'da da muke ciki yanzu wata ne na muharram Zulhijja da za mu shiga watan haji din nan nan da kwanaki biyar wata kila ko insha Allahu ima wata ne na muharram sai watan muharram watan daya na sabo shekaran kalandar musulunci ima muharram sai a tsallake watanni kusan biyar sai a je rajab sai a je wajen rajab to larabawa da a jahiliya su suna rayuwar ta'addanci idan mutane ba su da kudin kacewa sai su kai ma kabilan da suka rena farmaki in suka kakkace mazajin sai su kamo ƴaƴansu da matansu a matsayin bayi sai su tattaro duk dukiyoyinsu a matsayin ganima rayuwa ce ta wanda mai ƙarfi ya danna ya kace mara ƙarfi ya kwaso dukiyansa to wani sa'i suna fama da wannan talaucin da rashin to sai su ga watan Zulqa'da ya kama Zulhijja ya biyo Muharram ya biyo sai su ga gaskiya ya mutu abun yayi nisa ba za su iya jira ba to sai su kai farmaki a Muharram kun ga sun keta watan da Allah watan hurumi da Allah ya wata mai alfarma sai su ce wai su replace din shi da watan safar sai sun mai gurbin shi da watan safar ai watan safar an halatta yaki ko safar muharram safar sai rabi'ul awwal rabi'ul thani jumada al-awwal jumada thani sai rajab sai sha'ban sai ramadan sai shawwal to idan yayi tsawon wata rana kuma sai su keta hurumin safar din ko Zulhijja sai su ce sun biya shi da wani wata can wanda ba na alfarma ba wannan kina ake kira ni annasi'u, annasi'u wato wata na haram da aka haramta yaki sai su keta hurunsa, watan da aka halanta yaki kuma sai su keto. Yanzu su sun haramta wa kansu wannan watan a madadin wancan da suka keta hurunsa, saboda sun samu abinda suke so yanzu, saboda su tsaya har wata uku din nan suna cikin takura na rashin kobo, na rashin abinda za a ci. Kuma idan suka ce za su haƙura sai bayan watannin za su zauna cikin takura, to sai su keta cikin waɗannan watannin ɗaya, sai su mai gurbin shi da ɗaya daga cikin watannin da aka halatta yaƙi a ciki. Ina fata an gane dai, ina fata an gane. To shi ne ake kiran nasi'a, sun tura wannan watan na haram ɗin zuwa wancan watan na halal, sai su keta wannan, sai su ɗauko na halal kuma sai su haramta shi. Allah ce innama nasi'u ziyadatun fil kufri, bayan kafircin da suke kai, to halatta wannan watan ma na watan alfarma da suka halatta, su haramta watan kuma na halal din, shi ma wani ƙarin laifi ne akan kafircin da suke kai. To Allah yake babu wani safar, wai a keta wani wata mai alfarma a mai gurbin shi da watan safar, babu wani kauli na malamai kenan. Ko kuma watan safar din suna kamfatan shi shi ma, idan watan Muharram ya wuce watan safar ya kama, to ba a daura musu aure a ciki, suna kamfatan watan cewa yara za su zo na kasassu. Idan mutum ya aure a watan safar har ya tara da iyalin shi, to yaro zai zo makaho ko mai hannu ɗaya ko mai kafa ɗaya na kasasshe dai. Yawa, ko mutum zai yi wani abu na alkhairi idan watan safar ya kama, sai su kamfaci watan cewa ba za a samu alheri ba, ba za a samu biyan bukata a watan ba. To shi ne manzon Allah shi ma ya mu ya soke wannan al'adar, in baka samu ba Allah ne, in ka samu Allah ne, wata bai da tasirin ya hana ka ko ya baka. Jaki bai da tasirin hana ka abinda Allah ya kaddara maka, tattabara ba ta da tasirin ta baka. Duka irin wannan, ina fata ana ganewa ko? Ba su babu irin waɗannan kwata-kwata. Annabi ya yi kondemi isu al'amura ne na jahiliya. Annabi da aka zo musulunci ya yi kondemi isu ya ce kar musulmi ya aƙidantu da waɗannan aƙidun. Idan mutum ya aƙidantu da su, to yana da gurɓatacciyar aƙida wanda ba ta cikakken ahlus sunna wal jama'a ba. Yanzu kun ji manzon Allah ya ce babu wannan. Sai kuma ɗaya ɓangare na hadisi sai ce wa firra minal majzumi, ka guji kuturu in ka gan shi, kama ta firru minal asadi, kamar yadda in ka ga zaki kake gudunsa, saka in ka ga kuturu ka guje shi, in ji manzon Allah. Mutumin da aka ce ka guje shi me yake nufi? An yadda ka yi mu'amala da shi kenan? An yadda ka sha hannu da shi? An yadda ka zauna da shi, ka soɗanya da shi? Yawa, yadda in ka ga zaki ma malam ka guje shi, saka in ka ga kuturu ma ka guje shi. To sai wannan abun sai ya kawo kuma wani ɗan damuwa a zukata. An ce ciwo, babu wani ciwon da ke raɓan mutum. Sai aka ce kuma in ka ga kuturu ka guje shi yanda kake gudun zaki. Me yake nufi kenan? Ka ga aibi, ma'ana ciwon shi zai raɓe ka kenan. To sai malamai suka samun masa mafita. Mafita suka ce da farko da aka ce kuturu in ka gan shi, ko da ka yi cuɗanya da shi, ko da ka gaisa da shi, ko da kuna zama tare da shi, ko da kuna kwana gado ɗaya tare da shi, ciwon shi ba zai taɓa kama ka ba, ya raɗe ka. Haka nan mai ciwon tarin cibi, za su ce in ka amfani da cokalinsu ko kofinsu ko kuma plate da yake cin abinci. Yanzu don girman Allah, mu a musulmin da za ka kwana karanta mutane wannan kace daga manzon Allah ne, akwai masu yadda na'am la akwai wanda ba za su yadda ba musamman ma wanda suka karanta cututtuka a boko musamman likitoci musamman ba za su yadda ba wani ko murayi ke yi ko atishawa kace idan ya ga kana yawan yi zai zo da face mask saboda zai ce wannan zai watsa mai kwayan cuta to tunda manzon Allah ya san akwai waɗanda ba za su taɓa yadda ba to maimakon aqidanka ta lalace sai annabi ya samu maka way out mai sauki yace to right from the beginning kar ka cuɗanya da su din amma ba wai don in ka cuɗanya da su zaka kamu bane no takanyu Allah ya kaddara kuturtan a kan wannan a January 2026 dinnan ko kuma kai kuma Allah sai ya kaddara maka amma kai ma zaka kamu to kuma kuna cuɗanya da juna shi da ya riga ka kamu kamuwa a fe a January kai ka kamu a February saka a March sakamakon cuɗanyuwa da kuke cuɗanyuwa da kake me zuciyarka za ta baka shine ya raɗe ka alhalin annabi yake ba haka bane Allah ya rubuta tun a lauhil mahfuz shi zai kamu a 5th of January kai kuma za ka kamu a 20th of March tsakanin kwata biyu da kwana 20 amma tunda kana cuɗanya da shi din kullun kuna zaman tare din mutane za su ce to ka gani mun ga maka ka gani ka samu to wannan sai ya sanya mai yayi samu tabo a aqidan to shi yasa masu irin wannan raunin manzo Allah ya ce ka guji kuturun ka guji masu irin wannan tarin cizin matukan idan har in ya kamu ka kamu din ba za ka taba nutsuwa cewa yanda aka fare shi akan wancan kai ma yau Allah ya fare shi akan ka a'a za ka fi natsuwa akan cewa mu'amala da shi ne ya sa ka kamu ya raɗe ka ne to manzo Allah ya ce to saboda ka kare aqidanka kada ka yi mu'amala da su in ka sau kana da raunin aqida amma idan ka san aqidanka tana da ƙarfi ran da ka kamu za ka ce ni ma yau Allah ya ɗora mu ba za ka ce zama da wani yau na yara ɗe ni nima na kamu in ka san aqidanka tana da ƙarfin da ba za ka ce wani bane yara ɗe ka Allah ne shi ma ya ɗora maka yanda ya fare shi akan wancan to baka da matsala za ka iya interacting da su kai mu'amala da su amma annabi ya ce tabbas babu shi kuma kada ka yadda ka aqidanku da wannan to kun gane hikiman da yake ka guje su saboda kar Allah ya fari abun akan ka yanda shi ma ya fari akan wancan wani ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kisa yace ya rasulullahi wani bai da lafiya amma mun dan kauce masa ba ma mu'amala da su karyara ɗe mu sai annabi yace to shi wancan din ina yaje shi aka yara kudin wajen wa yaje ya kamu da shi a wajen ki muka fara gani babu wani wanda yaje ya kamu ya kamar da shi sai yace yanda kai ma in ka kamu din Allah ne ya kamar da kai yanda ya kamar da shi ba tare da wani bane ya raɗe shi to kai ma haka din amma aqidar mu tana da rauni kamar yanda na karanta mana kwanakin baya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace dabinon ajuwa na Madina kwaya bakwai duk wani poison duk wani abin na duk wata guba ba za ta tasiri ba duk wani sihiri da aka mai ko da duniyar masihirta sun haɗu a kanki ba za su samu galaba a kanki ba to sai aka zo wani ba Yahude suna interview da wani musulmi ana kallo a duniya on air sai ce ai in kai mai gaskata annabi musulmin gaske ne ga abin da annabinku ya faɗa in ji ba Yahudi in ka gaskata shi a kama da dinyo bakwai in ka taka ta guba mu gani ya ce bismillah aka kaya shi da dinyo guda bakwai din nan ba yahudin ya kawo guba da tafi halakar da jama'a dan adam asan da yake mugu ne dama ba zai kawo fiyafiya haka yar sama sama ko shinkafan tsera da ake cewa menene ne zai kawo the most dangerous one bai ya kawo mutum ya ce ka zuba ka ta in ka imani da annabin nan kuma yasa ana ganin su duk duniya to amma fi sabilillahi da waɗansu mu za a ƙalubalance su irin haka dai ba za su ta za su ce mu dai mun imani da annabi sadiqul masduq ne ya amma na je unta din baka isa ka sa ni unta ba ba wai don bana imani da wani zai ne ni dai yanda zai dan zai tauce to kaga irin wannan mai imanin da a can ciki a tsorace yake yana karkarwa a basan baki ne yake pretending to kar ma ya tafi don abun bai je har yawa abun da ana son abu ne har zuciya tsakaninka da Allah har zuciya tsakaninka da Allah to shi yasa aka kawo wannan din sai kaga kamar akwai contradiction babu wani ciwo mai raban mutum amma in kaga kuturu ka guje me yasa zai rade ni kenan kace ba zai rade ka ba amma ga dalili in kana da raunin imani zaka ce shi ne to kuma an samu matsala a aqidanka kenan wannan shine hikima menene kake kada zu annoba akwai ta annoba akwai ta annoba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dama annoba mun sani idan wadansu suna fama da annoba kar su shiga wajen masu menene masu lafiya kuma masu lafiyan kar su shigo wajen masu fama da ita ba wai don ko za a kamu ko ba za a kamu ba wannan shine doka aka bayar naka sami'na wa atana amma wannan hadisin ya nuna ba wai don waɗancan za su raɗi waɗancan ko su kamar da waɗancan ko waɗannan in sun shigo su su kamu bane irin wannan din ake so a kaucewa yawa sannan ko da ba wannan hadisin annabi yake ga ka'ida in waɗansu suna fama da kaza kar wasu su shiga musu su kuma kar su shiga ma waɗancan karka tambaya don za su kamu ne ko ba za su kamu ba a dokan kenan da annabi ya sa in ya bayyana dalili alhamdulillah in bai bayyana hikima haka ba kai dai naka sami'na wa ata'ana sami'na wa ata'ana shi kenan naka an gama ina fata an gane ku yawa alfijir na cetowa ku yi sallar raka'a biyu rana na goce daga sama ku yi hudu za ka ga ka tambaya me yasa can biyu me yasa nan hudu naka kawai yanzu kawai alfijir na ce to a raka'a nawa biyu na san ku sallar asuba rana na goce daga sama nayi raka'a nawa na sauke nauyi me dalilin kan raka'a hudu kuma a asirce nan biyu kuma a bayyane wannan ba nan haka ake so Allah yake a matsayinka na bawa ka masa babu wani interrogation babu wani tambaya naka sami'na wa ata'ana can magariba kuma tana yi rana na faduwa ku yi uku bayan shi kuma ku yi hudu me hikimar haka naka sami'na wa ata'ana haka ake so haka ake so ina fata an gane a wani hadisi manzo Allah ce duk wanda ya tashi daga bacci na dare idan zai yi alwala kada ya tsoma hannayensa cikin ruwa sai ya wanke hannayensa ta uku yake domin ɗayan ku bai san inda hannunsa suka to kar ka ce ni ai na sa safa safan hannu na san kuma inda hannuna suka kwana saboda haka zan tsoma ai hannuna ba najasa hannuna ba komai a'a haka ibadar da ka'idar ta naka kace na bi kawai kuke sa yahudawa irin yawan tambayoyin din nan sai annabi ya ce fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasaratu masailihi abinda ya halakar da magabatan al'ummomin da suka gabata musamman yahudawa yawan tambayoyi da tone tone idan an ce su yi abu su ba su cewa to kawai Allah ne ya faɗa manzo Allah ne ya faɗa ku je ku yi to me yasa sai an yi haka to wannan kwakule kwakulen da tambayoyin da abin nan shi ya halakar da ku yanka saniya kawai ku biji wannan yaron da ya mutu da wani bangare na nama suka ce me launin saniya mai launi aka ce da launinta suka ce a wani irin saniya aka ce kaza ya launinta aka ce kaza ya take a ƙara mana bayani demo suka yi tambaya demo Allah ya ƙara kuntata mu to ba a so Allah ubangi ya sa mu dace wani sahabi ya zo yana cewa annabi kullum aka zauna ya rasulullah babanki ya mutu fa kafin musulmi kafin jahiliya a jahiliya bayan musulunci ya zo in ya zauna wajen manzon Allah ya rasulullah babana aina yake ne manzo Allah ya yi shi aina yake laisu aina ya mutu tun a jahiliya kafin musulunci ya zo ko ba kai kadai bane babanka ya mutu amma kullum in ka zauna wajen manzon Allah ya rasulullah babana aina yake babana da yana ce kullu yake yana wutan jahannama kitana laisu roti ne nema mai gafara zai zauna cikin bakin ciki da kunci to sai janyo a kai abunda aka rufa a bashi a rufe mana bashi a rufe mana to an ce yana wuta yanzu kullun yana nan damuwa bakin ciki kana cewa Allah ka gafarta masa a kama ka da laifi ba a yadda ba ba za ka iya ciro shi ba ba za ka iya mai sadaka ka amfane shi ba to ne na tono wannan damuwan kullun babana na wuta yana ranka da kai bacci ka farka mahaifina na wuta mahaifina na wuta me irin wannan to ne ko ne kin to la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum Allah rufa mana asiri babu na asirin babu almannu shifa'un lil ayn almannu wani abu ne kaman na yawa na tura muku ko na tura muku wani abu ne idan aka yi ruwan sama sai kaga yana fitowa yana kaman kumfa haka yana dunkulewa a kaman mushroom yake wani naman gara din na mushroom amma shi ba haka yake ba shi bai da jijiya bai da kuma ganye a dunkule yake zaka ganki kaman kumfa 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 haka kaman bulum bulum haka yana da abin nan ana yana da dan dauki da ruwa ruwa haka shine al-man mustafa'un lil am lil ayn ana ma wannan ruwan abu idan aka same shi na tura muku shi za ku ganki wata kila waɗansu ku gano shi yawa akwai wanda suka san shi irin wannan abubuwan wanda suke kauye sosai eh suke yawo a daji suna a cikin gari na eh daji daji kware da gaske da zaka ga muna in kansu muna in mun zo da sandaye mu buga su fa sai kaga ya fashe ya tarwa ko mutum ya tsince shi sai ya bol da shi kana buga shi kaman bola ya tarwa sai kawai dai ai ta bugun su kawai haka ana kiran shi al-kam'at al-kam'at haka ake kiran shi to min al-manni yana daga cikin mannu irin abincin da aka saukarwa banu Isra'il Allah na alaihimul manna wasalwa duk yana ciki ina jin ana dafa shi suna amfani da shi su ci kamar yanda kake ganin mushroom din nan naman gara muke ce ma Allah ruka mana afiya to irin wannan idan aka samu shi aka matsa ruwan shi inji annabi ana iya diga shi a ido ga mutumin da yake fama da ciwon ido shi ma na turo muku shi za ku ganta a group Laraba suna samu shi har suna matsa shi ana sa shi a kwalba a yi packaging nashi in modern way haka kamar alikitanci suke samu su zallar ruwan su suke matsa shi suna sa shi a irin dan abin nan din ana matsa shi haka idan mutum ya je Saudiya ya tambaya yana abin nan za ku ga duk abubuwan da suke yi don malamai a cikin sharhi suka ce a'a ana nufin ruwan shi ingredients ne akwai abin da aka hada da shi ba wai zallan shi bane wani suka ce tunda annabi ya fada zallan shi zallan shi amma ba zai hana a gauraya shi da wani abu ba amma in ka sa shi zallan shi din babu laifi to sun Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi yake haddathana Muhammad ibn al-Musanna haddathana Gundarun haddathana Shu'batu an Abdul Malik sami'tu Amr ibn Khuwairith Khuwairith qala sami'tu Sa'id ibn Zaid qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kam'atu kuna abun kenan al-kam'atu min al-manni yana daga cikin wannan abubuwa na baiwa da Allah yayi wanda yake saukar da su a cikin
adiba a ci kyauta wa ma'uha ruwan idan aka matsa to sifa'un lil aini waraka ne gani ga ido waraka ne ga ido wa qala shu'batu shu'batu yake wa akhbarani al-hakam an al-hasan al-urani an amr ibn hurayth an sa'id ibn zayd an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala shu'batu lamma haddathani bihi al-hakam nau'un lam unkirhu min hadith abdul malik yace hakam da ya bani labari ban musa ba domin na taba jin hadisin daga abdul malik sai da aka samu wadannan abubuwan duka dai wannan daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga da ba don hadisin ba sai kai ta gamuwa da shi kai baka san amfani shi ba baka san amfani shi ba shi magani haka yake sirri sai kaga wani ganye kullun kana taka shi a kofar ɗakin ka ko a bayan window sai kaga kai sai wani gun din aka je aka nuna maka aka ce shine ce magance kaza sai kai mamaki shine ce magance kaza sai kai mamaki akwai wani irin abunda ke yaƙo a ƙasa haka zaka danci mai kauri haka mu dai ana sare shi a daji a binna amma da muka je Sudan muka samu miya ne mai tsadan gaske suke miya da ni wannan abun wannan abun da shi na haka ne to kaga haka al'amari yake sai ka ganci miya ne sosai to sai ka samu da abu kana taka shi fa kana fama kana son wani magani ba fulaka ni ya san ka san in ya gaya maka amma ba zai gaya maka ba sai ka daura mai sa fa yar shekara biyu in kana so ya nuna maka magani kaza da kake nema a wajen wallahi kana daura mai bijimi sa ana kore shi sai ya zo ya kawo ka har kofar ɗakin ka sai ka ga wannan ganyen shine ba yi albani bijimi na shi ba ka isa ba sai da ya tabbatar an kada shi yace sirri kenan sanin abin nan ba za a baka kyauta ba to haka al'amura yi sai yasa babu magani ciwon da ba magani in ji manzo Allah sai dai kawai rashin sanin mutum wani abu ma ta kace kake kaga an je Egypt an kashe miliyoyi an je India an kashe miliyoyi an je Dubai sai ne sai kai da Allah dawo sai nuna maka wani magani sai ka murza ka shafa sau uku shikenan wallahi amma sai kaga ta dan tasa mai alheri na 500 da ya nuna ma din amma ka kashe miliyoyi haka dan adam ne to Allah uwan ya ba mu lafiya Allah ya kare mu daga irin waɗannan cututtukan Allah ba mu lafiya mai albarka zamu gode wa Allah da ita ba mu saba wa Allah da ita ba wato fama da rikin lafiya Allah warkar da su ya sa kuma kafara ne ga zunubansu subhanakallahu bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka natubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma amin na'am cikin littafin da zamu karanta akwai ni bawan Allah dazu daga cikin dattaban wannan masallacin Allah saka muku da alkhairi ya bada 100 ko kofi nawa kenan 100 33 alhamdulillah wani kuma mutum daya ya na shine na biyu ba littafin 333 an bada 100 a buga kaga ya kama 30 da wani abu kenan 30 daidai yawa 30 daidai to wani kuma ya bada na 12 a yau shi ma littattafan 12 Allah saka musu da alkhairi jiya nawa aka bayar 57 littattafan to dama 150 muke nema ina jin wanda zai ishe mu a majalisin mu madadin siyasatu shar'iyya da muka gama a kitabu tauhid kenan to wannan din 150 muna ganin in Allah da zai ishe mu eto Allah ubangi ya saka jan uwa da alkhairi Allah musu albarka yayi wa dukiyan su albarka Allah ya ba su lada a kowane harafi da zamu karanta na littafin har mu gama shi har ai ta amfanuwa da shi Allah ya karba musu a matsayin sadaqatul jariya da masu zuwa su saurara da masu karanta shi din duka Allah mana albarka gaba daya Allah raya mana wannan majalisi mai albarka ko bayan ranmu dai Allah ubangi kada ya kaide ya zamanto kullu yana habaka kuma kada Allah ya nuna ranan da za a karanta wani abin da ba sunnan manzon Allah bane ko kuma ba daga littafin manzon Allah bane Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.